Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 1 ga watan September shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
To da safiyar yau Lahadi cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci wasu sassan arewa maso yammacin Bahamas a yau Ƙungiyar Taliban ta sake kaddamar da wani farmaki akan birni na biyu a Afghanistan cikin kwanaki biyu duk da cewa an kammala zagaye na tara na tattaunawa da suke yi tsakanin su da Amurka akan kawo ƙarshen yakin Afghanistan Masu zanga-zanga da ke muradin demokradiya a Hong Kong sun fara tattaruwa a wata tashar motocin bus da ke tashar jiragen saman birnin don su gudanar da wani gangamin
To a cikin shirin namu na yau za ku ji rahoto akan kadan daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwar mata masu juna biyu sannan kuma a jamhuriyar Niger hukumomi sun gargadi mazauna unguwannin birnin Yamai dake gabar kogin Niger akan barazanar ambaliyar ruwa bayan haka za ku ji rahoto inda sabon ministan noma na Nigeria yayi magana a wani taron hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta Nigeria muna kuma tafe da rahoto akan zargin da ta biyo bayan kama wasu matasa yan arewacin ƙasar Nigeria da aka yi a ƙarshen mako a Lagos daga nan kuma za ku ji shirin idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da safiyar yau Lahadi, cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci wasu sassan arewa maso yammacin Bahamas a yau. Ana sa ran guguwar za ta dirarwa tsibiran Abaco da tsibiran Grand Bahama. Cibiyar ta kuma yi hasashen cewa mahaukaciyar guguwar za ta kusanci gabashin gabar tekun yankin Florida gobe Litinin da yamma zuwa daren ranar Talata. A jiya Asabar yankin arewacin Bahamas ya fuskanci iska mai ƙarfin gaske da ke tafa da guguwar abinda ya sa akan tilas aka fara kwashe jama'a aka kuma rufe otel-otel da tashoshin jiragen sama a cewar hukumomi Ƙungiyar Taliban ta sake kaddamar da wani farmaki a birni na biyu a Afghanistan cikin kwanaki biyu duk da cewa an kammala zagaye na tara na tattaunawa tsakanin ƴan ƙungiyar da Amurka akan kawo ƙarshen yakin Afghanistan Jami'ai a Lardin Baglan sun ce mayakan na wajen babban birnin Lardin Mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce mayakan kungiyar su sun afka wasu wuraren jami'an tsaron Afghanistan a kusa da Poli Komri kuma yanzu haka suna cikin babban birnin Lardin An yi wa gidan gwamnan Lardin kawanya kuma dakarun gwamnati sun yi asarar rayuka sosai a cewar Mujahid. A jiya Asabar da Asuba ƴan Taliban suka kai wani mummunan hari akan babban Lardin wato birnin Lardin Kunduz daga bangarori daban-daban abinda ya haddasa musayar wuta mai zafi tsakanin su da dakarun gwamnatin Afghanistan. Masu zanga-zanga da ke muradin demokradiya a Hong Kong sun fara tattaruwa a wata tashar motocin bus da ke tashar jiragen saman birnin don su gudanar da wani gangamin. Hukumomi a halin da ake ciki sun dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa zuwa tashar jiragen sama ko da yake jiragen kasa daga tashar zuwa wasu wurare na ci gaba da aiki. A yayin da hukumomi a Hong Kong ke nazarin asarar da aka yi cikin daren jiya sanadiyar masu zanga-zangar adawa da gwamnati, jami'ai sun kare matakan da 'yan sanda suka dauka a yayin da birnin ya turnuke da hayaki ya kuma cika da matasa da ke gwagwarmayar neman sauyin demokradiya. A yayin da masu zanga-zangar suka danga jifar 'yan sanda da duwatsu da wasu ababen fashewa da kuma toshe hanyoyi, 'yan sandan sun maida martani da barkunan tsohuwa da kuma wata mota mai feshin ruwa da duka akwai lokacin da ma suka harba bindigogin gaske. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni a yanzu na bayyana cewa akalla mutane 7 aka kashe, wasu su 21 kuma suka jikkata a wani harin harbin kan mai uwa da wabi da aka kai jiya Asabar a yammacin jihar Texas, a cewar jami'ai. Shugaban 'yan sandan garin Odessa, Michael Jerk, ya kira ranar jiya mai muni bayan mace-macen da aka samu sakamakon harbi a Odessa da kuma Midland da ke kusa, duk a jihar Texas. 'Yan sanda sun ce lamarin ya faru ne a lokacin da mutumin da ake zargi da kai harin ya kwace wata motar kai sakonni ta hukumar UPS, daga nan ya fara zagayawa da motar yana harbin jama'a. Maharan, wanda aka bayyana cewa Bature ne, mai kimanin shekaru 30 da haihuwa, an harbe shi har lahira bayan da wani dan sanda ya datse shi a wani wurin ajiye motoci na wani gidan silima, a cewar hukumomi. Sai dai ba su bayyana dalilin kai wannan harin ba, wanda har da 'yan sanda uku cikin waɗanda suka jakkata. Mr. Jack ya ki ya bayyana sunan dan bindigar, haka kuma hukumar 'yan sanda ba ta fitar da sanarwa akan shekarun waɗanda harin ya shafa ba da kuma halin da suke ciki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A wani taron karawa juna sani da aka yi a jihar Bauchi, kwararru kan harkokin ayyukan lafiya tare da haɗin gwiwar cibiyar bada tallafi ta ƙasa da ƙasa da ke Amurka, wato USAID, sun bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwar mata masu juna biyu. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Abdulwahab Muhammad.
Makasudin taron shine janyo hankulan al'umma dangane da hadarin da ke tattare da yawaitar mace-macen mata masu juna biyu a sabili da rashin samar da muhimman kayayyakin inganta lafiyar mata masu juna biyu da ke kai su ga mutuwa a lokacin haihuwa. Malam Muhammad Bello Mustafa shine daraktan sashen samar da ayyukan lafiya a matakin farko a ma'aikatar lafiya a jihar Bauchi. Ya zayyana ababen da ke haddasa mutuwar mata masu ciki.
To, abin da yake kawo mace-mace a mata masu ciki shine zubar da jini bayan an aihu. Har jinin da ya kare, to nan zai iya kawo mace-mace in har ba a aihu a asibiti ba. Sannan kuma bayan wannan mata ya kamata suna zuwa awo, ana gwada jinin su, ana gwada fitsarin su. To, sannan abin da yake kara kawo mutuwa a mace kuma kamar waɗanda suke zuwa suke zubar da ciki, wanda suke zuwa su zub da ciki haka, in mace ta ɗau ciki kamar za a iya cewa ko cikin shayye ko wani abu, a je gurin wanda bai dace ba, shi ba likita ba ne, to a wannan kaga to za a iya samun matsala inda mace za ta iya zuwa ta rasa ranta. To, amma dai yanzu alhamdulillahi a gwamnatin tarayya ta ƙarƙashin National Primary Healthcare Development Agency ta ƙaddamar da dokar taɓaci a kan mace-mace na mata da ƙananan yara.
A dangane da wannan yanayi ne cibiyar ba da tallafi na ƙasa da ƙasa da ke Amurka, wato USAID, ta kawo ɗauki don wayar da kan jama'a, kamar yadda jami'in cibiyar a jihar Bauchi Malam Muhammad Bello Inuwa ya shaida mini.
Tallafin da muke bayarwa ya kasu kashi-kashi. Tallafin nan ya zo ne daga gwamnatin America mai suna United States Agency for International Development, wato USAID, wanda namu ya faɗo ne a ƙarƙashin lemar wayar da kai, ɗakarwa da kuma isar da saƙo ne wajen canza rayuwa. So kaga yanzu kawai a jihar Bauchi akwai ɓangarori na USAID wanda za mu ce kafan murhu ne guda uku wanda suke aiki a nan. To, a ƙarƙashin wanda ni nake jagoranta, misali a nan jihar Bauchi, shi ne suwa ne za mu yi aiki da su, yaushe ne za mu yi aiki da su, wani hanya za mu bi wajen yin wannan aiki da su, kuma wane ne ko su wane ne za mu tunkara wajen ganin cewa an wayar da musu kai, wanda shi yasa muka ga kamata ya yi a shigo da masu ruwa da tsaki a ciki, tunda wannan abun ƙarƙashin gwamnati ne. To, a wannan ɓangare sai mun ga cewa akwai malamanmu na addinai wanda ya kamata mu yi aiki da su, tunda su suke faɗa aji yi kuma da masu gidajen radio da sauransu, tunda abu na fadakarwa mu ba za mu iya isa ko ina ba ko lungu da sakwa jihar Bauchi, amma in akwai radio ko kuma TV muna ganin cewa duk abin da wani malami ya fada zai samu isa lungu da sako cikin sauki da sauransu.
Wani gidan gwamnatin jihar Bauchi, Hajjia Aisha Bala Muhammad, ta halarci taron inda ta buƙaci mata da su karɓi wannan shiri da hannu bibbiyu.
Ya kamata wana na mana albishirin da cewa ya kamata mu karɓi wannan ci gaba da ya zo mana jihar Bauchi da hannu bibbiyu, domin gujewa yawaita mace-mace da muke samu a wannan jihar namu. Sannan muna gode wa shugabanni waɗannan ƙungiyoyi na cikin gida da na ƙasashen waje da suka ba da haɗin kai da gudunmawansu da lokutan su. Mu ma za mu yi ƙoƙari, gwamnatin jihar Bauchi a matsayina na first lady wajen jihar Bauchi, na mana marhabi da wannan shiri, kuma kofa na buɗe take insha Allahu. A kodayaushe aka neme mu, za mu fito, za mu taimaka, kuma za mu
irin abubuwan da ya gudana kenan a taron wadda kan al'umma a dangane da abubuwan da ke haddasa mace-macen mata masu juna biyu. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka gargadi mazauna unguwannin birnin Yamai da ke gabar kogin Niger su kasance cikin shiri sakamakon lura da yadda kogin ke ci gaba da batsewa, a wani lokaci da ma'aikatar hasashen yanayi ta sanar cewa ta yiwu a ƙara samun ruwan sama sosai a watan nan na Satumba. Ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Har izuwa shekaran jiya Juma'a, ma'aunin mizanin zurfin ruwan kogin Isa wato Fleuve Niger na nunin abin ya zarce santimita 600, lamarin da masana ke ganin sa tamkar wata alamar da ke fayyace barazanar ambaliyar ruwa a nan Yamai, inda wannan kogi ya ratsa gari akan hanyar sa ta zuwa Najeriya. Saboda haka gwamnan Yamai Isaka Hassan Karanta ya gargadi mazaunan unguwannin gabar kogin na Kwara su kasance cikin shiri.
Inda muke yau da sayan sisan tura santimeter 603, idan an ruwa nan zuwa da lasar ko da dare, Allah kada ya san abin nan da za su yi. Shi yasa nan a fannin gwamnati muka kira masu anguwa na Saga, na Gamkale, na Nyalga, na Kirkasoyi, na Nanware, na Neni da Lamurde, don mu ba su waɗanga bayani, su ma da gaugawa su koma wajen al'umma su gaya musu halin da muke shi, kan ruwa su yi mana banna har ta kai ga kashe mutane, kowa da kowa ya shirya.
Dama dai a bayanan da ta bayar a wannan mako, ma'aikatar hasashen yanayi ta hango cewa za a iya ƙara samun saukar ruwan sama sosai a cikin wannan sabon wata da muka shiga, yayin da rahotanni daga ƙasar Mali ke cewa ambaliyar ruwa ta afkawa yankuna da dama, wanda kuma ka iya zama dalilin buɗe madatsun ruwa a garuruwan da ke kan hanyar wannan kogi.
An yi ruwa kwanakin ga cikin gunduman Tera da Telebel, Shessa, Sirba da Goruwal sun kawo ruwa da yawa. Idan kwanakin baya ai muna waya, an gaya muna abin ga can ƙasar ruwa sun zubulo, sun yi hasara. Shi yasa nan muna mu mutane galgaji su janye da maza.
Sai dai a nasu bangare, kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ganin ya zama wajibi gwamnatin Niger ta dage haikan da daukar matakan baiwa 'yan kasar kariya. Kabiru Isa shine shugaban kungiyar MGCPS.
Na wani yara ta ga gwamnati na ita ta kula da al'umma, ta kula da dukiyar al'umma, kuma ta kare al'umma. To waɗannan al'umma idan za a bar su da hankalin kansu, ina ganin cewa ba za su tashi ba. To gayya zaman to hukuma ta yi sakaci, ya kamata waɗannan mutane ko cila su ne a tanadar inda kamata a ce su tahi. Saboda domin a kare su, a kare dukiyar tasu, a kare al'umma, kuma da wasu ciwoce-ciwoce rashin lafiya. Saboda ka san wannan abu yana zakuwa da rashin lafiya da haddasa wasu abubuwa da yawa haka.
A shekarar 2012 wata mahaukaciyar batsewar kogin Isa ko kuma kogin Kwara ta ruguza dubban gidaje, har ma da shafe wasu unguwannin birnin Yamai, lamarin da ya sa hukumomin Niger da Bankin Duniya gina ganuwa biyu a gabar kogin. Sai dai a yanzu haka waɗannan ganuwa na gab da nutsewa a ruwa, lamarin da ke ƙara jefa mazauna shiyar bayan ruwa cikin zulumi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma, sai kuma a Nigeria, inda sabon ministan aikin noma na ƙasar ya ce jamhuriyar Niger ta fi Nigeria samar da ingantaccen irin shuka. Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabon ministan aikin noma na Najeriya Sabo Nanono ya ce jamhuriyar Nijar ta fi Najeriya mallakar ingantaccen irin shuka. Duk da yadda Nijar din ke da yankin hamada mai fadi. Nanono wanda ya shiga ofis ba da bata lokaci ba bayan rantsar da shi na magana ne a taron hukumar bunkasa ingantaccen iri ta Najeriya.
If you look very carefully, even Nijar, our closest neighbor, Cote d'Ivoire, almost all these francophone countries, they have better quality seeds than us.
Kaɗan misalin Nijar, Cote d'Ivoire da yawancin sauran ƙasashe renon Faransa sun fi Najeriya samar da iri mai inganci. Ministan ya nuna damuwa cewa ga dai hukumomin bincike da masana kan lamuran noma, amma labari kawai ake yi. Ba samar da iri mai inganci da zai nausa noma gaba ba, kamar yadda India ta yi nasarar zama mai nomawa da fitar da alkama ƙasashen ƙetare. Kazalika Nanono ya nuna yadda ba a maida hankali kan wani itace mai albarkar gaske, wato icen gawo, wanda baya ga samar da taki yakan taimaka wajen yaƙi da hamada.
In Nijar, even if you are as a son or prime minister, you cannot touch gawo without permission.
A Nijar, ko kai dan prime minister ne ba kai saka sare icen gawo ba, amma gashi yan Nijar suna shigowa Najeriya suna kada icen. Bayanan ministan da alamu sun sa membobin hukumar kula da irin tsumewa don suna ganin Najeriya na kan gaba da kasashen da ministan ya ambata a bangaren samar da iri mai inganci. Daya daga cikin membobin kula da hukumar Ibrahim Musa ya ce in ana maganar Najeriya wajen iri ko noma ba za a dauko misalin wata kasar makwabta ba.
Yanzu tun daga Sokoto har zuwa Rivers, tun daga Lagos har zuwa Maiduguri, daga kasashen waje ake shigowa da amfanin gona, kuma shugaban kasa ya ce duk wani abu wanda ya shafi amfanin gona da muke da shi a Najeriya, ainihin tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa akai ta janye. In ka hada wannan maganar da kuma kwamitin wadata kasa da abinci da shugaban kasa shine shugabanta, gwamnan Kebbi shine mataimaki, dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta dauka ta zuba a jihar Kebbi, dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta dauka ta zuba a Anko Baruwa, sama da manoma mutum 300,000 suna amfana, kace an yi magana babu iri a Najeriya. Wato wannan kudin tun daga farkon hawar wannan gwamnati daga 2015 zuwa yanzu, wato zubar da kudin ake yi, aikin noma baya farfadowa, sai yanzu za a farfado da shi, sai yanzu za a samu irin da za a shuka. Duk mutanen Najeriya mutum kusan miliyan 200 da wani abu kasa suke ci, ba abincin da muka shuka muke ci ba, tunda an rufe border, an hana shigowa da shinkafa, an hana shigowa da abubuwa da dama, kuma yanzu muna yi, muna ci, muna rayuwa. Ko baka cin abinci sau uku a rana, a ina aka samu wannan abincin? Da kasashen waje aka fito da shi, da masarar da muke ci, da dawar da muke ci, da waken da muke ci.
Gabanin Najeriya ta gano fetur, kasar na dogara ne kan noma da kiwo, amma yanzu ba a ma samun gamaciji tsakanin manoma da makiyaya. Nasura da Mailika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru Adamu ɗan Hikaya, yanzu kuma bari mu je kudancin Najeriya. Ɗan arewa da masu fafatukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun ɗaura laifin tururuwar da matasan arewa majiya ƙarfi ke yi zuwa kudu maso yammacin Najeriya domin cirani a kan shugabannin arewa marasa hangen nesa. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kodayake tunirin dare 'yan sandan jihar Lagos ta saki matasan 'yan asalin jihar Jigawa da tun farko aka kama bisa zargin cewa watakila masu mugun nufi ne, ko kuma sun shigo jihar ta Lagos da wasu makamai. Kakakin rundunar 'yan sandan Lagos GSP Bala Elkana ya yi mani ƙarin haske.
Ran 30 ga watan Agusta na wannan shekara muka sami labari daga ma'aikatanmu da ke task force da cewa sun kamo wata trailer dauke da mazaje kusan 121 masu kimanin shekaru 16 zuwa 35 da kuma babura guda 48 za su shigo cikin jihar Lagos. To labarai ne da yawa na ta shigowa, wasu na cewa wai a wayannan ayan ta'adda ne, waye muka ci a kawo su headquarter mu gan kowaye su, muka sa bangaren mu na bincike su, bincika kowannen su, aka bincika motocin, aka duba jikinsu duka, ba makamai jikinsu, sannan aka bincika kowanne ɗayan su. Mun kuma gano cewa ai gaba ɗayan su ma sun fito ne jihar Jigawa, kuma kasuwanci ya kasu, don akwai ɗan kabu-kabu cikin su, akwai wanda kasuwanci suke, yanzu kowa da sannan da ya kawo shi Lagos. So wasu mazaunin Lagos ne ma sun je gida ne za su dawo. So duka wannan dai ba aikata laifi suka zo ba, kasuwancin su ya kasu, don haka muka sake su, kowa ya wuce inda zai tai.
To koya shugabannin al'umma arewacin Najeriya ke kallon wannan lamari? Tambayar kenan da na yawa Alhaji Ado Ɗansudu, shugaban wata kungiyar cigaban arewa mazauna Lagos da kuma kudancin Najeriya.
Muna bakin cikin abubuwan da suke faruwa a Lagos da ake kama ainihin 'yan arewa a jihar a Lagos wanda kuma ɗan Najeriya ne ba baki bane kamar yanda ake cewa baki ne to ko da ma bakin ne ai ba haka ya kamata ba kuma wajibi ne mutanen da suka kawo wannan information cewa da na mutane ko sun shigo da wani makamai ne a kama wanda zaka saka wannan labari idan kuma ba a kama su ba to ya nuna su ma'aikatan da suka kama su ba su san aikin su ba kuma suna son su kawo matsaloli ne
su ma masu fafurkar kare haƙƙin bil'adama irin su Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty International ya ce irin wannan kamu cin zarafi ne na bil'adama wanda bai kamata hukumomi su zura ido ana kallo ba tare kuma da dora laifin akan shugabannin arewacin Najeriya
muhimmin abin da zaka duba shine sai ka kalli ita arewa a yanzu wani hali take ciki tana cikin hali ne na fatara da talauci wanda yake duk mutumin da yake cikin arewacin Najeriya a yanzu in dai talaka ne kuma ba dan siyasa bane kuma ba ma'aikaci ne wanda yake gawurtacce ba to yana cikin halin haulayi saboda haka mu muna kallon cewa wannan yanayi da ƴan arewa suka tsinci kansu na zuwa kasashen Yarbawa da kuma kasashen su Ibo a nan Najeriya mu muna kallon cewa tsaban talauci ne da kuma rashin abun yi da gwamnatocin arewacin Najeriya ba su ne da hankali akan shi ba farko dole mu kalli muhimmin al'amari wanda shine ginshikin kowace irin gwamnati a duniya shine abin da ya shafi tsaro din nan kaga kudancin kasar nan sun fi mu samun tsaro da kuma duk abin da ya taso za ka ga gwamnatocin su da sarakunan su da fastocin su sun taso sun yi magana akai domin su kare muradin mutanen su da kuma mutuncin mutanen su da kuma haƙoƙin su na matsayin su na ƴan adam amma mu nan sabanin arewacin Najeriya na farko babu tsaron babu aikin yi babu cikakken abincin ma da zaka ci babu cikakken kulawa wanda yake nuna cewa kai mutumin arewa ne kuma mutumin da ka zaba yana kokarin ya kare lafiyanka da dukiyanka da kuma ranka dukkan mun rasa waɗannan abubuwa
masu sharhi dai da fargaban cewa irin wannan kame da ake wa ƴan arewacin Najeriya a kudancin kasar kadan ne daga irin abin da zai iya biyo baya muddin jihohin yammacin Najeriya suka fara amfani da kungiyoyin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankunan su kamar yadda yanzu dai suka kuduri aniyar fara gudanarwa babin jifin murai Amurka daga Lagos
To shi ma baban gida Jibril a gaishe shi. Masu sauraro kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:22 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin. Idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa a wannan makon shirin namu zai kawo muku hira ta musamman da wakilin Mahmud Ibrahim Kwaryeyi da Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLA ta jihar Kano dake Najeriya shugaban yayi karin haske akan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na kasashen Afirka suka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya akan yadda za su magance matsalar tsaro da safaran muggan kwayoyi a nahiyar Mahmud Gareka
Dr. Ibrahim Abdul shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na kasashen Afirka sun yi wato taro a Najeriya na Abuja inda suka tattauna game da abubuwan da suka shafi harkokin tsaro suke da nasaba da harkokin nahiyar gaba daya kasashen Afirka din daga ciki sun taɓo batutuwan da suke da nasaba da wato wannan ita kafa ta social media wato kafofin sada zumunta sun ce suna ɗaya daga cikin batutuwan da ko kuma al'amarin da yanzu suke ma nahiyar Afirka wato barazana musamman yadda bata gari suke amfani da su wajen yin aikace-aikacensu. Sannan sun yi magana akan abin da ya shafi kudade waɗanda ake kokarin haramta su, kudade da ake kokarin halatta su ta wasu sigogi. Sannan akwai batun abin da kuke yaƙi da shi na wato fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ko ta'ammali da ababen sanya maye. Tun da shugabannin Afirka ko kuma shugabannin hukumomin tsaron nan na bayanan sirri da sha'anin tsaro sun taru sun koka suna neman kuma a nemi mafita don kasashen Afirka su wato tsaya da kan su tsira daga waɗannan miyagun aikace-aikace. Yaya kake ganin ta fuskar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi za a iya cin nasara a waɗannan kasashe na Afirka kamar yadda su shugabannin hukumomin nan suke kokarin a samar da wani daftari na baida?
To yanda ake kokari shine kamar yadda kuka sani ƙwaya, harkan ƙwaya da safaransu suna cikin manyan laifuffuka wanda ake ta'ammali da su da kuma kudaden su ana amfani da su na buɗe kamfanoni don a wanke su saboda an nuna mutane cewa an same su ne ta hanya ta gari ba ta hanyar kwaya ba. Sauran abubuwan su ne kamar cin hanci da rashin kudaden da aka sace na gwamnati aka fitar da su kasan waje su ma a wanke su a je a riƙa yin wani business wanda idan aka tambayi mutum ina ka samu kuɗi sai ya ce business na yi. Sai kuma irin masu fataucin mutane da kuma masu satan mai da sauransu duk waɗannan laifuffukan ne gaba ɗaya wanda ake haɗa su kuɗin da aka same sai a fudda su a kai su kasashen waje irin waɗannan kasashen wajen da suke yadda a kai kowane kuɗi ne ko mai kyau ne ko mara kyau su dai a kawo musu kuɗi cikin wajensu kawai. So kokarin da ake su ne na wannan kungiyoyin tsaron shine a samu haɗin kai tsakanin kasashe da kasashen da aka ɓoye kuɗin da su kuma wanda aka sace musu kuɗin ko kuma da su kuma waɗanda aka ɗauki kuɗaɗen ƙwaya for instance na ƙwaya ɗin aka je aka ajiye a can wajen da za a iya dawowa da su tunda su wannan laifin an fara su an yi su a Najeriya sai kuma karshen laifin sai aka karashe shi a kasashen waje. So ya za a samu wata kyakkyawan fahimta tsakanin waɗannan kasashen guda biyu don a dawo da wannan kudaden ma zai yi ne su ma wancan kasan samu dan wani abu cikin su tunda su ma an yi laifi ne a kasan su can wajen da nan wajen shine ake so a samu kyakkyawan fahimta.
To idan aka samu irin wannan fahimta yana nufin kamar manufa za a samu ta daftari wacce za a aiki kasashen za su yi aiki da ita bai daya ko kuma za a ce ga matakan da aka dauka ko ga yarjejeniyar da aka cimma ko wacce kasa ta je ta aiwatar da wannan tsari bisa tsarin dokokinta.
Kasan akwai wasu abubuwa su yau idan aka ce jami'in tsaro ya gano wata hanya da masu laifi suke amfani da su da wanda ba abin nan dacin ba su sani ba. Kullun za ka ce akwai kasashen da su ba su taba sanin wannan hanyar ba. So haka wannan haduwa din kowace kasa za ta fito da sabon yanayi da ta gane yadda masu laifi suke amfani da su don su bitin din masu jami'an tsaro sai a haɗa su waje guda kowa a riƙa raba ma kowa. So kwanan da ake ana so a samu wani platform ko kuma wani irin abin inuwa haka wanda ake za a riƙa tattara irin tsari bayanai a ciki wanda kowane ƙasa za ta iya buɗe cikin kwamfutar ta riƙa duba ta ga wannan ga wani sabon abu wanda bai zo nan Najeriya ba amma ana amfani da shi fa mutanenmu da ba su gane jami'an tsaro. So mu muna so mu gane wannan hanya din. Akwai kasashe kuma na Turawa waɗanda suke da renan Ingila ne irin su Cayman Islands, su St. Kitts, su Nevis, su Nauru, su wane ne St. Bahamas wanda su kowane irin kuɗi ka kai musu su sun yadda kawai za su karɓi kuɗin nan ba tare da sun yi bincike sun san daga inda kuɗin nan yake ba ko na ƙwaya ne ko na safaran mutane ne ko na cin hanci da rashawa ne duk suna nan sun rike sun kiyarda su ba mutanen Afirka don a amfani da su wajen ayyukan ci gaba. Shi yasa ake kokarin da za a dawo da wayannan kuɗin.
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Haɗakar dakarun ƙasashen da Saudi ke jagoranta sun ƙaddamar da farmaki ta sama yau Lahadi a wata cibiyar 'yan Houthi a kudu maso yammacin Yemen. 'Yan tawayen na Yemen da aka fi sani da Houthi sun ce gamayyar dakarun sun kai hari a wata cibiyar tsare mutane inda suka kashe mutane 60. Haɗakar ƙasashen ta ce ta kai hari akan wata cibiya a Damar inda ake ajiye jiragen sama marasa matuƙi da makamai masu linzami. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da suka hada shirin suka kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Zubair Hadiza Kyari ke ce ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC.
Restez branchés sur